Sunana Sumaya Abdullahi, sannan kuma daga makarantar Government Secondary School Tuduwada. Ni abin da nake ba gwamnati shawara shine ta taimakawa wasu dalibai makarantar gwamnati yace za su iya tallafa musu a wajen karatun su, cin abincin su da kuma bayin su. Gwamnati ta taimaka sannan kuma ta inganta.
Ola bi testimony. Girls nowadays are devalued because of their gender. So how can we stop this devaluation in Nigeria? We need to empower them and let them know their rights as a girl child.
Sunana Hafsat Dahir Sa'id daga makarantar Sheikh Abubakar Gumi Academy. Sakona ga gwamnati shine shugaban kasa ya cikawa mata burukansu akan education, sannan kuma ya karfafa gwiwar mata akan Najeriya ta samu wa mata ƴancin ta.
Shawarwari, bukatu da kuma korafe-korafen da ke fitowa daga bakin yaran makarantar sakandaren gwamnati da ma masu zaman kansu a birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan. Ayin bikin ranar ƴaƴan mata ta duniya. Ranar ƴaƴan mata ta duniya dai ta samo asali ne a ranar 19 ga watan Disambar shekarar 2011 a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda aka amince da kuduri mai lamba ta 66 da 70 na ayyana ranar 11 ga watan Oktoba a matsayin ranar yara mata ta duniya don amincewa da ƴancin kula da ƴaƴa mata da kalubale na musamman da suke fuskanta a duk fadin duniya. A yayin murnar zagayowar ranar ta shekarar 2022 da kuma cika shekara 10 da kafa ranar, asusun UNICEF da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya sun bayyana cewa an fara shawo kan wasu matsaloli da suka shafi yara mata a gwamnatin ci tare da basu damammaki a cikin kasar da kuma wasu kasashen duniya. Sai dai wasu iyaye mata sun ce ya zuwa yanzu akwai jan aiki a gaban dukkan masu ruwa da tsaki, inda malama Bara'atu Nasidi wacce ta shirya wani taron tafka muhawara akan mawdu'an da suka shafi rayuwar yaya mata a wannan ranar ta ce,
to shawara da zan ba wa masu ruwa da tsaki da al'umma gabaki daya shine ya kamata mu tuna cewa yaya mata su ma mutane ne da ya kamata suna da dama na zuwa boko su samu karatu, su samu lafiya, su kuma samu duk abin da zai taimake su na ci gaba a rayuwa. A ba wa yara mata dama na koyan abubuwa, na samun ilimi, duk inda za a samu a sa da namiji ya koyi aikin hannu, ya kamata mace ita ma ta samu, saboda ƴaƴa mata su ne iyayenmu a gaba, su ne za su gina al'umma. So gwamnati ya kamata ta san da su, kuma ta kula da rayuwarsu da girmansu da duk abin da zai taimake su ci gaba. To wannan rana muhimmi ne a matsayina na uwa, a matsayina na ƴa mace. Ya zama abun muhimmi saboda wannan rana shine ranar da muke tunasarwa ga gwamnati da duk masu ruwa da ki cewa matan nan, ƴan matan nan suna nan fa, kar a manta da su. Duk hidiman da ake yi ya kamata su ma a dinga sa su a ciki saboda ci gaban rayuwa.
A nata bangare, kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam da bada shawara ga ma'aurata ta ce,
yau muna nan wurin muhawarar International Day for the Girl Child. So wannan rana rana ne mai muhimmanci saboda mun san cewa ƴa mace abin alfahari ce, kuma yadda ake yawan fadi duk wanda ya ba ma ƴa mace ilimi kamar ya ba ma ƙasa ne gaba daya. So abin da yake da muhimmanci a wannan rana shine yana ƙara ma mata ƙarfin gwiwa cewa duk wani buri da suke da shi na rayuwa za su iya yi. Muddin ana ba su gudunmuwa, ana ba su goyon baya, za su iya jajircewa su zama abubuwan da suke so su zama, don saboda muna duba da cewa su ne shugabanninmu na gobe, su ne waɗanda za su tarbiyyantar da yara nan gaba.
A yayin jawabi a wurin taron tattaunawa akan ƴaƴa mata na ƙasa tare da masu ruwa da tsaki na ranar ta yau, mai ɗakin shugaban Najeriya Sanata Olorunmi Tinubu ta jaddada muhimmancin ƙarfafa su da ilimi ta hanyar zuba jari, kuma ta ce wannan zai samar da makoma mai kyau ga ƙasar. Manufar amincewa da wannan rana ta duniya da farko dai ita ce ƙara wayar da kan jama'a game da matsalolin da ƴaƴa mata a duniya ke fama da su, da suka hada da rashin samun ilimi, rashin isasshen abinci mai gina jiki, auren dole da dai sauransu. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.